Mama Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Laraba 7 ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji cewa hukumar zaben Najeriya na tsara yadda har ma waɗanda suka bar matsugunansu saboda dalilai daban-daban za su iya kada ƙuri'a.
To ba matsalolin rashin tsaro bane kawai, akwai kuma wasu al'amuran da suka faru wanda za a ce wani abu ne daga Allah, kamar ambaliyar ruwa. Inda kai ambaliya ayi wasu mutanen sun kaure cewa matsugunansu na dindindin.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Kamaru. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Liz Truss ta zama Prime Minister Birtaniya a jiya Talata a hukumance, wadda ta maye gurbin Boris Johnson wanda ya murabus a watan Yuli. A wata ganawar sirri da ta yi jiya Talata a Balmoral, Scotland, da sarauniyar Ingila Elizabeth, an buƙaci Truss ta kafa sabuwar gwamnati. Taron wanda na bin ka'ida ne kawai an yi shi ne a ƙasar Scotland, yayin da sarauniyar mai shekaru 96 ba za ta iya zuwa London ba saboda matsalolin lafiya. Truss ita ce Prime Minister ta 15 da sarauniya Elizabeth ta nada, kuma shugabar jam'iyyar Conservative ta 4 a cikin shekaru 7 kacal, wanda ke nuni da dadewar sarauniyar da kuma rudanin baya-bayan na a siyasar Birtaniya. Ganawar Truss ta faru ne sa'o'i bayan Johnson ya tafi Scotland don ganawa da sarauniyar. Daga baya Truss ta koma London da yamma, ta bayyana abubuwan da gwamnatinta za ta sa a gaba a cikin wani jawabi ta talabijin a wajen gidan Prime Minister da ke lamba 10 a Downing Street.
A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya kira sabuwar Prime Minister Birtaniya Liz Truss ta waya a jiya Talata. Ya tayyata murna kuma shugabannin biyu sun yi alƙawarin ƙarfafa dangantakarsu yayin da suke hada kai wajen tunkarar Rasha. Ina mai marmarin zurfafa wannan dangantaka ta musamman tsakanin ƙasashenmu da kuma aiki tare wajen tunkarar ƙalubalen duniya, ciki har da batun ci gaba da goyon bayan Ukraine yayin da take kare kanta daga takalar da Rasha ke yi, a cewar Biden a wani saƙon Twitter. Da alamar shugabannin biyu za su gana a taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya a ƙarshen watan nan na Satumba. Truss ta yi nasara a takarar zama Prime Minister a ƙarƙashin jam'iyya mai mulki ta Conservative a ranar Litinin, sannan ta maye gurbin Boris Johnson a matsayin Prime Minister a jiya Talata, yayin da Birtaniya ke fuskantar matsalolinta mafiya tsanani a tsawon shekaru gwammai. 'Yan sandan Canada sun kewaye wani gida da bindigogi jiya Talata a wani wurin da aka ware ma 'yan asalin ƙasar, inda aka yi ta daba wa mutane wuka a ƙarshen mako. Hukumomi sun yi gargaɗin cewa sauran waɗanda ake zargin na iya kasancewa a yankin. 'Yan sanda sun aika da sanarwar gaggawa ta wayoyi suna neman mutane su fake, suna masu cewa mai yiwuwa an ga wanda ake zargin Miles Sanderson a gandun da aka ware na James Smith Cree First Nation. Wani wakilin kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ji mutane suna kururuwa da gudu sai ya ga 'yan sanda sun kewaye wani gida. 'Yan sandan sun killace hanyoyi da ke zuwa cikin yankin da aka ware din. Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaida Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda hukumar zaben kasar ta ce ta himmantu ga ganin kowane dan Najeriya da ya cancanta ya samu sukunin kada ƙuri'a a zabe mai zuwa ta wajen ganin har ma waɗanda suka warwatsu saboda wasu dalilai sun samu hanyar kada ƙuri'ar. Daga Abuja ga Halima Abdulrauf da rahoton.
Hukumar INEC din ta bayyana hakan ne a yayin wani taron bita na masu ruwa da tsaki a bisa tsarin dokar zabe na shekarar 2022 da aka yi wa kwaskwarima da kuma wasu ka'idoji don baiwa 'yan gudun hijira da suka kunshi waɗanda rikicin mayakan Boko Haram da na 'yan bandiga ya daidaita, sai kuma waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya ratsa da su damar kada ƙuri'a a zaben shekarar 2023 mai gabatowa. Farfesa Mahmud Yakubu shine shugaban INEC a Najeriya.
So ba wani sabon tsari bane wannan tsari, kuma zabe ta fara aiwatarwa kafin zaben 2015, amma abinda ke faruwa shine duk lokacin da babban zabe ya karato mukan sake duba wannan tsari a yi masa kwaskwarima, musamman ma wannan karon akwai sabuwar doka ta zabe. To shine bayan da muka mai aikin da mu muka yi a matsayin hukumar zabe, muka ce ya kamata a gayyaci masu ruwa da tsaki su kuma zo su duba su ba mu shawarwari don mu inganta wannan tsari. To babban dalilin da ya sa muka taro anan kenan. To ba matsalolin rashin tsaro bane kawai, akwai kuma wasu al'amuran da suka faru wanda za a ci wani abu ne daga Allah, kamar ambaliyar ruwa. Inda kai ambaliya a yi wasu mutanen sun kaure cewa matsugunan su na dindindin sun koma wani matsuguni na wucin gadi. To su ma kamar waɗanda ibtila'in rashin tsaro ya afka musu, su ma dole sun yi tsari yadda su ma za su yi zaɓen. To tsarin da muke shine mu tantance ina suke. Idan suna sansanin 'yan gudun hijira misali, to sai akwai tsarin da muke yadda zai ba su 'yanci su yi zaɓe kamar kowane ɗan ƙasa a sansanin 'yan gudun hijira. Idan kuma suna zaune ne da 'yan uwansu a cikin gari, to inda za su iya komawa inda suka yi rajista a su yi zaɓe ran zaɓe, to nan da su iya koma inda suka yi rajista don su samu su kaɗa ƙuri'ansu.
A cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci taron bitar akwai shugabar kwamitin majalisar wakilai mai kula da harkokin zaɓe da jam'iyyun siyasa Malama Aishatu Jibril Dukko, kuma ta yi ƙarin bayani a game da shirin na INEC na tabbatar da babu wani ɗan Najeriya da ya kai shekarun kaɗa ƙuri'a da za a bari a baya.
To wannan shiri ne wanda ita hukumar zaɓe ta shirya
domin ta tabbatar cewa wanda ibtila'i ya same su ko na tashin hankula ko na ibtila'i na wanda Allah ya aiko ya kasance ba sa garuruwan su ko angwannin su, su ma su kasance an tabbatar da lokacin zabe sun samu dama su yi zabe, domin wannan ba laifin su bane, saboda haka bai kamata a ce an bar su ba su yi zabe ba. Shi yasa ita hukumar zabe ta ga ya dace ta shirya wannan bita na musamman domin a gano yadda za a bi cikin sauki a ba su dama don ƴancin su ne su yi zabe a ko ina suke, inda ƴan Najeriya ne. Mun zo na farko don mu nuna goyon bayan mu, don mu muka yi dokar da ta ce kowane dan Najeriya a bashi dama ko a bata dama ta yi zabe.
Shin ƴan gudun hijira musamman a birnin tarayya Abuja na samun damar yanka katin zabe na dindindin?
Ni ce mai suna Liyatu Ayuba daga jihar Borno, Chief of Local Government. Tun 2011 ina nan, amma wannan kam ya faru a 2014 ne. Gaskiya an ba mu dama, dan saboda har akwai dan mu ma dan gudun hijira wanda ya zama kansila a City Center na shekara 8 kenan suka soka bana. Daga nan har na samu ni ina cikin ESCO na City Center. Kuma bancin haka muna da kam guda 18, akwai chairmomi, akwai woman leader. Muka kiro mutane mu gaba daya, muka kawo su aka musu katin zabe. Ina tabbatar mun da muna nan iyalinmu anan mun kai 3,400, kuma a cikin su sai dai wanda bai kai shekaran da zai yanka katin zabe ba gaba daya su mun katin zabe, kuma an ba mu yanci mun yi zabe abinda ranmu yana so. Tabbas sun kara dawo mana, musamman ma sun sake dauko mana injin din gaba daya, sun aje mana a garden na kusa-kusa da mu saboda mu samu mu yi. Kuma daga acoci da masallaci duk an mana gargadi akan cewa kowane mutum wanda ya kai shekarun yin zabe ya je yanka katin zabe saboda ya dangwala na son ra'ayin shi. To gaskiya alalle an sake fita, kuma waɗanda dama shekarun su bai kai ba sun sake fitowa sun yanka katin zabe. Nan all secretariat muna kada zabe area 11, muna kada zabe area 10, area 2, area 1 shine wuraren da mutanen mu suna kada zabe.
Ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023 ne za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya, sai na gwamnoni da 'yan majalisun dokokin jihohi a ranar 11 ga watan Maris na shekarar. Hima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ga gaida Halima, yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Iran ta faɗa a jiya Talata cewa a tattaunawar da ta dade tana yi da manyan kasashen duniya don maido da yarjejeniyar nukiliyar da ta sukurkuce a shekarar 2015, tana mai dagewa kan warware matsalolin da suka shafi batutuwa guda hudu. Batutuwa hudun da kakakin gwamnatin kasar ya yi jawabi kansu sun shafi tabbacin da Amurka ta yi cewa za a samar da wata sabuwar yarjejeniya da sassauta takunkumin da aka kakaba mata da kuma sanya ido kan wuraren Iran din da Majalisar Dinkin Duniya ke yi. Kakakin Ali Bahadori Jahromi ya shaidawa manema labarai cewa kamar yadda shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya ce, mun bibi kuma za mu bi batutuwa hudu a tattaunawar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa ta faɗa jiya Talata cewa har yanzu tana cikin matukar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, cibiyar Zaporozhye da ke tsakiyar kazaman fada a tsakanin sojojin Ukraine da na Russia a kudancin Ukraine. Halin da ake ciki a yanzu ba mai yiwuwa bane, kuma matakin da yafi dacewa don tabbatar da tsaron cibiyoyin nukiliyar Ukraine da al'ummar ta shine a kawo ƙarshen wannan rikici a yanzu, inji hukumar nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya a wani sabon rahoto bayan shugaban hukumar ta IAEA Rafael Grossi da tawagar jami'an tsaro suka ziyarci wurin a makon da ya gabata duk da cewa an kai hare-hare a kusa da tashar. Hukumar ta IAEA ta ce ta ga barna mai yawa a tashar amma bata dora laifin kan kowa ba. Russia wacce dakarinta ke kula da cibiyar tun a farkon mamayar da ta yi, da kuma Ukraine wadda injiniyoyinta ke aiki a tashar, kowanne na zargin juna da kai harin.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Ka Asmarawi kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'anzu a cikin shirin ciwon yamaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Ita mace a gida tana kasancewa tamkar ginshikin tarbiyyar iyalanta da ma al'ummar baki daya, sai dai kuma a rashin na kai yakan sanya wannan rukuni na al'umma cikin wani mawuyacin hali, musamman idan ya kasance mai gida ko kuma iyaye ba su da karfin tattalin arziki domin biya musu bukatunsu na yau da kullum. To a yau za a ji muryoyin wasu mata da suke inganta rayuwar iyalansu da mata al'ummomin da suke rayuwa a cikinsu daga karamar hukumar agaye a jihar Niger, Nigeria, sakamakon wani tallafin da suka samu karkashin wani shirin bankin duniya da haɗin gwiwar gwamnatin Nigeria karkashin ma'aikatar mata ta ƙasar da zimmar bunƙasa tattalin arzikin iyalai domin yaƙi da talauci da kuma inganta rayuwar mata, wanda aka yi laƙabi da Nigerian Women Project. Na kuma zan tada mai kula da shirin sadarwa don gyara halayyar mutane, wato behavioral communication change a jihar Niger, Hajiya Bilkisu Abdulaziz, a game da abin da wannan shiri ya kunsa.
Garin ji daga gare ne ya kunsa. Wannan shiri dai na tallafawa mata ne ganin cewa sun tsaya da kafafuwansu, wanda ba za su dogara ga wani ba, da za a wulakanta su, wanda za su iya yin abu na kansu da kansu ba tare da namiji ya sa su su yi wannan abun ba. Wannan ra'ayinsu ne aka tara su don su ci amfanin junansu.
Zan so in ji daga gare ki irin ƙalubalen fahimtar da su wannan shiri.
Akan bayanan da na samu, gaskiya an dan taba, saboda matan suna ganin kaman cewa an zuwa cuce su ne. Sannan wayansu mazajen su ma ba su son ma su shiga, suna ganin kaman an bari sun shiga za su gagare su. Sannan kuma a zancen shiga ƙauyuka, hanyoyinmu na jihar Niger sai a hankali, hanyoyi ba su da kyau. Wani lokaci ma akwai lokacin da zaman da an je shi za a shiga wani ƙauye can wuraren kundu ne, ko aka ce mota ya makale da kyar aka iya aka cire, ba wai ma bus ba, Hilux. To ire-iren wannan kalubale sun fuskanta da yawa, wanda ni kadai dai bazan iya bayani akai ba tunda na yi journey din su daga baya.
To amma irin nasarori da ake samu su akai ko kuma da sauran
to matakin san suna da san hadin kai cikin ikon Allah. Bayan an zo an samu hadin kansu, sun kafa wayannan kungiyoyin, sun zo suna tanadi, suna adashi, suna sa tara kudi a cikin akwatin nan. Kika shiga duka communities din, zaki ji suna miki magana asusu, ba karamin tallafi asusun ne ya kawo musu ba. Saboda me a wannan asusun wayan sun su mace mana suka yi ko ba ba su wannan grant din ba, they are okay with the abin ga da aka ba su, da yanda za su yi zubin nan, da skills din da aka ba su, waye da kai da aka ba su, da yanda za su zauna da mazajensu, da yanda za su ajiye kuɗi, da yanda za su juya su dai ƙara bunƙasa ayyukansu. Wallahi suna jin daɗi sosai. Don yanzu ga mace fasihi gan ita ke tana za ki ga mace tana ciyar da gida, kudin makarantar yara tuntun ma ya kasance ita wanda ba mijinta ya rasu, zaki ga nauyin yara na kanta, tana ciyar da gida ta sa su makaranta ta kuma ci gaba da sana'anta. Akwai wata masa da muka je wurin ta a Ushishi, abin alajabi, abin jin daɗi. Su biyu ne wurin mazan su, kuma dukansu suna cikin wannan work group din. Ta gyara ɗakin ta, ta sa mishi tiles, tana da ta sa satellite a ɗakin, ya kai matsayin ma kaman ita ne champion din ta gidan, saboda komai na gidan ita ne ake fuskanta. Yaya aka ta yi wannan? Saboda wannan sana'an da ta samu aka koya mata yanda za ta adana kanta da kuma yanda za ta sarrafa kuɗin da ta samu, aka samu wannan ci gaban.
Bayan ita kuma mun samu zantawa da mai sa ido akan ayyukan kungiyoyin matan na karamar hukumar Agayi, Hajiya Talatu Kawu, kuma muka tattauna akan adadin matan da suke cin gajiyar shirin a wannan karamar hukumar.
Wayannan malamomin duk sun kasu ne cikin wayannan bangararin guda uku, kowannensu suka shigo wayannan karkaran nasu su yi aiki. Duk yanda abubuwan ke tafiya na wanda suke can kasa, sai su hado bayanin aikin su ba wannan, sai shi kuma a kawo mai. Idan kuma ya kasance ni ma zai shiga ne, sai in biyo su in gani ido da ido yanda abubuwa ke kasancewa da matsalan da suke ciki, sannan kuma ni sai in gabata ma SPCU.
Yanzu kimanin mata nawa suke cin gajiyar wannan shiri, da kuma akwatuna nawa kuke da shi?
To kungiyar da muke da shi kwata-kwata a garin Agayi dai ya kasance 1,474, sannan kuma ma ta da suke cikin sa sun kasance 30,250.
Wani irin tallafi kuke ba su baya ga kudade da ake ba su kudin jari?
Ana koya musu yanda za su gyara sana'ansu, yanda kuma za su kula da harzikin da suke samu cikin sana'o'insu, yanda za su hada na kudinsu su kasashi uku, suna mayar guda cikin wannan sana'a, suna ijiye guda, sannan kuma suna saka gudan cikin asusuwa.
To yanzu wani irin nasara aka samu, kuma ina batun kalubale?
Babban nasara tun da Agayi yake nan a tahiri, ba mu taba samu wannan irin shirin ba da yake tallafawa mata ba. Gaskiya kukan babu ko kwa hayaniya tsakanin miji da mata a cikin gidajen su, wallahi ya ragu. Sore ta kuma cikin mata don rashin sana'a ko rashin aikin yi, wallahi ya ragu. Da wanda suke ma da ilimin sana'a ba su da kudin jari, yanzu an samu, kowa na nan na dabara.
Zan so ki faɗa mini sunan
Aisha Ibrahim.
Kana na tattauna da wasu biyu daga cikin waɗannan mata a game da yadda rayuwa ta kasance kafin tallafin shirin da kuma bayan da suka samu wannan tallafin.
Yaushe kika fara wannan sana'ar?
Lokacin da na fara wannan sana'ar da na zo aure ne. Na zo na tarar da su mutanen gidan sana'a. Na yi kamar shekara uku.
Dama kin zo da sana'ar ne ko kuma sai da kika zo?
Sai da na zo.
To me yasa kika fara sana'ar da su?
Saboda ta kai can daki. Idan aka kawo sai a ba mu rubun din. Idan an ba mu ɓari sa biya mana na muna taji kuɗi. Hakuri ya zo ya yi yawa. Da ya yi yawa aka ce to mu ringa mu mutum biyu. Mu haɗa kuɗi mu sai buhu ɗaya. Idan muka samu riba sai mu cire mu haji. A lokacin da ya zo ya yi yawa wannan ta samu nata ni ma na samu na muka fara cewa da wannan sana'a.
Kudu kowa ya samu nashi ya kafu da ƙafafunsa. Kun ci gaba da aiki tare ne ko kuma a kama
da mu juna. Ita tana yin nata ni ma na yin nawa. Idan muka yi ko ita idan aka siye nata ban samu ciniki ba ko. To idan wani ya zo ko aka kawo wannan rogo ko ban samu kuɗin da zan siya ba ne ta sai ta waranta min kuɗin nata sai mu siya. Idan na siya idan na zo na sai da na san biya mata kuɗin ta. Amma ko mu tsakani na da ita kenan.
To yaya rayuwa ta kasance tun lokacin da kika fara wannan sana'ar? Wani irin sauyi kika gani a rayuwa?
Ni dai na ga sauki sosai. Wani miji zai fita ba zai dawo da wuri ba. Sai samu wannan kuɗin farka da shi. Wannan abinci kuma sai samu zuba a tukunya mu ci da ni da yara. Ina tallafa musu. Ina fata na kan yaya na su ne su yi karatu. Wani lokaci ne suka dawo sai su ci a ci su an so wani kuɗi a makaranta. Uba idan bai samu ba sai ni ɗauki mu ba su tafi da shi. Da wannan ƙungiyar ya zo. Da aka kwashe mana kuɗi. Buhu biyu nake siye da. Amma da wannan ƙungiyar ya zama guda uku uku yanzu da nake siye. Kuɗin da muka ranta a cikin gurupin namu. Da wannan ya zo aka biya mana sai muna ringa cirewa kaɗan kaɗan muna biya ya zo ya ƙara. Da muka zo wannan gurupin din da aka koya mana. Idan muka siye idan muka ranta kuɗin din. Ina da aka biya sai mu ranga cire kamar mun ranta kamar 3,000 kowane sati sai mu ranga biya 250 har ya zo ya kare.
Kiga yawan sunan
mu annan wani Islamu wanga mun gode Allah kuma je muna ada kaimu kowa yana samu yana sa riba muna sa akwati kowa da kowa.
Ku nawa ne kuke wannan hadaka?
Mu 25 ne.
Misali buhu rogo nawa kuke jika?
Mu ranar buhu 10 ne.
Ita ne da me kuke?
Ruwa da fufu ne muna yi da shi.
To ya kuke yi ku sayar da shi idan kun samu?
Ka ce a zama gida a samu guda 5 ko mu jika 10 ko 15 kowa yana shigarwa.
To kafin zuwan wannan kungiya yaya kuke tafi da al'amuran kasuwanci?
Sauraro gashi mun koro gangara sai dai kuma lokaci ya ci mana. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da duk waɗanda aka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu gode lafiya.
A gaida Aisha yanzu kuma ga Garba Awwal da shiri na gaba.
Zan fara a shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune. Allah ta mai da hankalinta kan komawar ɗalibai makarantu na wannan shekarar 2022 zuwa 2023. Ɗaliban ne sun koma makarantunsu ne ranar 5 ga watan 9 shekarar 2022 nan bayan sun kwashe dogon hutu a gidajensu na watanni 3. A sashen ɗan aware ma wannan shekarar da iyayen na ɗaliban sun haɗi ta ƙarya cewar dole ne ƴaƴansu su koma karatu. Sai kuma jaridar Eco News ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta gulmata mana cewar hukumar ruwan sha ta kasar Kamaru kamota ta ce yanzu dai tana bin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ba su kan kudade har miliyan 10 na sefar kasar wanda ake amfani da ruwan sha din a manyan ma'aikatan gwamnatin kasar. Sai kuma jaridar Le Message an da ita kuma ta ce gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta nuna babu sani babu sabo a wannan shekarar 2022 domin masu dauke da bindigogi a bangaren yan awalan kasar suna neman hana dalibai komawa makarantunsu. Yau shekaru 5 kenan da suke ta dauki baladi tsakaninsu daga gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru a sashin na yan aware. Jaridar Independent kuma ta ce ana cikin halin ni'asu a birnin Yaounde fadar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru kan matsalan ruwan sha waɗanda ake amfani da su na yau da kullum. Hukumar ruwan shan kamota ta ce tana iyaka bakin kokarinta domin ta ga cewar haka ta cimma ruwa a birnin na Yaounde. Sai kuma jaridar Le Jour an da ita kuma ta shaida mana cewar komawar ɗalibai makarantu a bangaren yan aware wani abu ne da yake cike da tsoratarwa domin masu dauke da makamai a wannan sashin sun ce ba za su yarda a koma makarantu ba a sashin nasu da suke da karfin fada a ji. Jaridar Economy kuma ta tabbatar mana cewar a jihar kudun kasar Jamhuriyar kamar hukumar noma ta fara wani babban taron ta na gudanar da wani hoɓɓasa kan farfado da noman kakao ko gawa domin ganin an karfafawa manoma gwiwa da ma ba su tallafin makudan kudade da kayayyakin aiki irin na zamani da kuma iri wanda za su yi amfani da shi domin farfado da noman a kasar Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jami'an mu na wannan makon ne da jaridan Dusahir ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru. An da malaman makarantu a yanzu haka sama da guda 1,500 ne dai suka gudanar da wani gangami domin nuna yadda za a gudanar da karatun wannan shekarar 2022 zuwa 2023. Taron da ya gudana ne karkashin jagorancin baturen ilimi na bangaren arewacin kasar Kamaru. An da hukumar ta ilimin ita ce ita ce za ta ba da jadawalin an da za a yi a gudanar da karantar da ɗalibanta a faɗin kasar baki ɗaya. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Takaice, Liz Truss ta zama Prime Minister Britania jiya Talata a hukumance wadda ta maye gurbin Boris Johnson wanda ya yi murabus a watan Yuli. A wata ganawar sirri da ta yi jiya Talata a Balmoral, Scotland da sarauniyar Ingila Elizabeth, an buƙaci Truss da ta kafa sabuwar gwamnati. Taron wanda na bin ka'ida ne kawai an yi shi ne a kasar Scotland yayin da sarauniyar mai shekaru 96 ba za ta iya zuwa London ba saboda matsalolin lafiya. Truss ita ce Prime Minister ta 15 da sarauniya Elizabeth ta nada kuma shugabar jam'iyyar Conservative ta 4 a cikin shekaru 7 kacal, wanda ke nuni da dadewar sarauniyar da kuma rudanin baya-bayan nan a siyasar Birtaniya. Ganawar Truss ta faru ne sa'o'i bayan Johnson ya tafi Scotland don ganawa da sarauniyar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a jiya Talata cewa har yanzu tana cikin matuƙar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, cibiyar Zaporozhye da ke tsakiyar ƙazamin faɗa a tsakanin sojojin Ukraine da na Rasha a kudancin Ukraine. Halin da ake ciki a yanzu ba mai yiwuwa bane kuma matakin da ya fi dacewa don tabbatar da tsaron cibiyoyin nukiliyar Ukraine da al'ummar ta shine a kawo ƙarshen wannan rikici a yanzu, inji hukumar nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wani sabon rahoto bayan shugaban
ko masu sauraron mu nan kuma muka kawo ƙarshen shirin mu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya da gabatarwa, sai kuma Salamon Abu wanda shi kuma ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.